أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na cikin garin dutsen jihar Jigawa, a wannan wuni na Litinin, wanda yau 8 ga watan Ramadan, hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 7 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda kuma ya dace da 19 ga watan hudu miladiya 2021. Wannan ayoyi da aka karanta daga aya ta 19 zuwa ta 21 an karanta su a jiya, lokaci bai ba mu daman fayyace wani abu daga cikin abin da malamai suka ambata ba. Saboda haka za mu dora a kan inda muka tsaya a jiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari cewa ranar tashin alkiyama za a tara magauta Allah, makiya Allah, makiya addinin Allah, za a haɗa su a tankaɗo ƙeyoyinsu a koro su zuwa gidan wuta. Azanallahu wa ajarana. Allah yake cewa har lokacin da suka zo ma wutan, shahida alaihim sam'uhum, sai jin su yayi musu wato ainihin shaida, wa absaruhum da gannansu. So da yawa a cikin alqur'ani za mu ga Allah ya haɗa, ko kuma a wajen ji sai a ambace shi guda ɗaya mufradi, gani kuma sai a kawo jami'i. Kun ga da aka ce sam'uhum, ba a ce asma'uhum, kunnuwansu ba, sai aka ce kunnansu ko kuma jinsu. Amma da aka zo a wajen ido, sai aka ce absaruhum, ba a ce basaruhum ba. Domin shi ji, lokacin da wani sauti yake tashi ko lokacin da ake wata magana, za ka samu cewa duk ji da yake wannan wurin ya haɗu a kan sauraron wannan abin shi kaɗai. Yanzu maganar da nake, wanda suke cikin masallacin nan da wanda suke wajen masallaci suna sauraro, duk abu ɗaya suke ji. Amma shi ido, wala Allah, abinda idon kai yake kalla daban, abinda idon na kusa da kai yake kalla daban, abinda makocin kai yake kalla daban. Ba dole ba ne a ce idanunku sun yi ishtiraki a wajen kallon abu guda ɗaya, a ce sun haɗu, sai ya zama daban-daban. Wala Allah ma sai ka ga mutum ya zura ma wani abu ido, amma ba shi yake kalla ba, idan ne ake ganin yana harar abun, amma kuma wala Allah ko wani tunani a cikin ransa, wanda sai tunanin ya irtibati da ainihin tasirin wannan idon nasa. To shi yasa so da dama a cikin Qur'ani zamu ga Allah subhanahu wataala ya kawo ji a matsayin mufradi, gani kuma sai a kawo a matsayin jam'i. To wannan rana jin su zai musu sheda kunnuwansu cewa sun ji gaskiya, sun ki yin aiki da ita, sun ji shirme, sun dauke shi a matsayin abin da shine daidai, sun saurari kade kade, sun saurari batsa, sun saurari abubuwan da Allah ya haramta a saurara, kuma baka isa ka kare shi ba shi kunnan ka ne fada. Zamu fada a gaba, Allah shi ya ba su dama su furta, kuma dole ne ya zama sun furta. Sannan gannan su suma za su ba da sheda gobe alkiyama cewa sun ga gaskiya, sun ki aiki da ita, sun ga bata, sun dauke shi a matsayin abin da shine daidai, sun kalli tsiraici, sun kalli fajirci, sun kalli fasikanci, sun leko abin da Allah ya hana a leko, sun kalli abin da Allah ya haramta a kalla. Wannan tun daga wunin yau ne na tabbatar, in ba wanda Allah ya tsare ba, wunin yau kawai abubuwan da ka kallo da wanda ka leko, to ƙarshe inda za a yi maka hisabi ko ku a baka dama ka hisabi kai da kanka, to sai ka daure kanka da kanka. Ballantana jiya, ballantana satin da ya wuce, bara shekaru da suka gabata, Allah kadai shi ya san gane-ganen da muka yi, wasu da kuskure, wasu da ganganci, Allah ka laddafa mana. To Allah yake cewa waɗannan gabbai za su yi sheda, wajuluduhum, da kuma fatunsu, bima kanu ya amalun, da abin da suka kasance suna aikatawa. A nan in muka duba, Allah sai ya ambaci abubuwa guda uku, ya ambaci ji, ya ambaci gani, sai ya ambaci fatu. A cikin suratul Nur Allah ya ce yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum, wunin da harsunansu za su ba da shaida a kansu, wa aydihim, da hannayensu, wa arjuluhum, da kuma kafafuwansu, bima kanu ya'malun, da abin da suka kasance suna aikatawa. Kun ga a waccan sura, suratul Nur, Allah sai ya ambaci mi? Ya ambaci harsuna, ya ambaci hannuwa, ya ambaci kafafuwa. Nan kuma sai aka ambaci kunnuwa da idanuwa da fatu. To a can za mu ga da harshe, da hannu, da kafa suna daga cikin abubuwa da ake saban Allah da su. Bal in ka duba mafi yawan saban Allah, sabo mafi muni, sabo da ya fi lalata maka aikin lalashi ne na harshe. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya lamunce mun abin da yake tsakanin muƙamuƙinsa da abin da yake tsakanin cinyoyinsa, ni kuma zan lamunce masa aljanna. Ma'ana duk mutumin da ya kiyaye harshensa daga furta abubuwa da Allah ya haramta, daga abubuwa wanda suke ba daidai ba, daga abin da zai jawo fushin Allah, sannan kuma ya kare al'aurarsa daga yin amfani da ita inda Allah ya haramta. Manzo Allah ya ce to duk wanda ya yi wannan ne kuma ina masa garanti na lamunce masa aljanna. Zaka iya samun a cikin mutum 100 kila sun kare abin da yake tsakanin cinyoyinsu, ba za su je su yi zina ba, ba za su yi luwaɗi ba, ba za su yi kowane irin fasikanci ba, amma sun kasa sama harshen su linzami. Haka ne ko ba haka bane? Mun san kanmu da kanmu. Wallahi wani zaka ga tun samartakarsa Allah ya taimake shi, tun balagarsa har yi auren fari bai taɓa fasikanci, bai taɓa sanin wata ƴamace ba sai matar da ya aura, bai taɓa yin wani abu mai suna fasikanci da namiji ko mace ko ma menene, bai taɓa yi ba. amma kuma da wahala ya wuni harshen sa bai yi girbe girbe ba kun ga shi yasa manzo alaihi salatu wassalam daga cikin hadisin da ya faɗa wanda kullun ya kamata mu dinga kallarsa musamman irin wannan lokacin yake cewa man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min an yada ta'amahu wa sharabahu wanda duk bai bar maganganu na ƙarya ba da aiki irin na ƙarya da yin aiki da ƙarya to Allah baya da buƙatar mutun ya ci abinci ko ya bar cin abinci a wani hadisin yake cewa rubba sa'imin hadduhu min sawmihi al-ju' wal-athsh da yawa akwai masu azumin da raban su a cikin wannan azumi kawai shine yunwa da gishirwa ma'ana ba lada to a wannan din da manzon Allah ya faɗa idan zaka lissafa su wajen 90 din su a cikin 100 to harshe shine ya jawo musu matsala da suka yi wuni mara amfani na yunwa da gishirwa da ba lada to shi yasa a can yace yawma tashhadu alaihim alsinatuhum sai yace wa aidihim da hannayensu hannu shine zai je ya tabu hannu shi zai ya fito hannu shi zai sa biro ya rubuta hannu shine wanda zai latsa waya shi zai taba calculator shi zai tabo kaza shi zai tabo kaza ma'ana da hannu mafi yawa ake abin da ba daidai ba da hannu za a zo a rubuta ƙarya da hannu za a rubuta sharri da hannu za a ƙara zero akan zero a yi cuta da hannu za a yi kaza da hannu za a yi kaza wannan mafi shi yasa ma Allah idan ya saka ƴan wuta ko ya musu azaba sai ya ce zalika bima qaddamat aydikum wannan shine abin da hannayenku suka gabatar domin mafi yawan aikin laifi in ka cire harshe to hannu kusan shine lamba ta biyu sannan sai ya ce wa arjuluhum da kuma kafafuwansu bima kanu yaksibun da abin da suka kasance suna aikatawa don kafa ita ce take takawa ta je wuraren da Allah subhanahu wataala ya haramta ta je ta yi sata ko ta je ta yi sabo ko ta zuga a yi sabo ko ta kallo sabo ko ta shirya wani makirci ko ta kutunguila kafa ce take irin wannan to a cikin gabbai kun ga a waccan aya an ambaci uku an ambaci harshe da hannu da kafa nan sai aka ambaci ji sai kuma aka ambaci wato ainihin gani sai aka ambaci fatu wasu malamai sai suka ce in muka duba alhawas guda biyar ne ko dai abinda za ka gani da ido ko abinda za ka ji da kunnenka ko kuma abinda za ka ɗanɗana da harshenka ko kuma abinda za ka ji ƙanshinsa da hancinka ko warinsa ko kuma abinda za ka taɓa da hannunka ka ji ka taɓa shi to a nan da aka ambaci abubuwa guda biyu sai aka ambaci fata sai wasu malamai suka ce to sauran da ba a ambata ba da taɓawa da ɗanɗanawa da sinsinawa to duk sun shigo ƙarƙashin faɗin wajuluduhum da kuma fatunsu me ake nufi wajuluduhum malaman tafsiri sun ƙara wa juna sani wasu suka ce a nan da aka ce wajuluduhum ana nufin farjojinsu ake nufi suka ce saboda shi ƙur'ani in mun duba Allah yana sakaya abubuwa Allah yake cewa aula mastumun nisa'a ko kun shafi mata ma'ana saduwa ake nufi sai aka ce auja ahadukum min al-gha'iti ko ɗayan ku yazo daga wuri wanda yake kware ba ambaci sunan ba haya ƙarara ba domin al-gha'it shine al-makanul munkhafid wuri wanda yake rami wuri wanda yake kware mutum da zai yi tsuguno ba tudu zai hau a dinga kallo shi ba zai samu wuri kware wanda wani ma zai wuce kila bai hango shi ba to sai aka yi ma wannan abin da ba a son ambatansa aka yi mai suna da inda ake zuwa a yoshi suka ce to Qur'ani yana kinaya abubuwa ko dai masu muni a ido ko kuma wanda suke wato ainihin masu muni a ji kun ga al'aurar dan adam sai aka ambace ta sau'a domin yasu'ul insan idza ru'iya min mutum yana jin ba daɗi idan aka ga tsaraicinsa to sai aka sanya mata sau'a to wasu malamai sai suka ce anan da aka ce wajuluduhum ana nufin wa furujuhum wato da farjojin su farji al'aura ta dan adam ko namiji ko mace za su yi masa sheda gobe alkiyama a duniya yana ga cewa ya je ya boye wani ma ya bar garin su wani ya bar unguwar su wani ma wata duniyar yaje ba ma kasar su ba yaje ya gungaje yayi fasikancin sa yana ganin yadda ya fito wani bai gan shi ba to shikenan ruwa ta sha shikenan ya tsira to bai san cewa akwai ranan tonin silili ba wallahi azza billah shi yasa Allah ya kira yawman ran tashin alkiyama yawma tubla sara'ir ran da za a bayyane sirruka a baje komai ya fito karara wanda da kai kana ganin cewa ba wanda ya sani to Allah subhanahu wataala ya ambaci wayannan gaba yace to ran da za su yi wannan sheda bima kanu ya'malun da abinda suka kasance suna aikatawa a rayuwar duniya sai yace wa qalu li juludihim sai su wayannan kafirai masu laifi sai su fada wa fatun jikinsu su ce lima shahidtum alaina me yasa kuke mummunar sheda akan mu na karanta mana hadisi ji hadithin Anas dan Malik wani imam muslim ya rawaito manzo alaihi salatu wassalam wata ran sai murmushi a cikin sahabbai sahabbai suka yi shiru manzo alaihi salam yace kun san ko saboda me nake murmushi suka ce a yace ina murmushi akan ja'in jan dan adam gobe alkiyama a wajen ubangijin sa mutum zai tashi yace ya Allah ba ka hana zalunci ba ba ka tsare mu daga zalunci ba Allah ya ce haka ne ce to ni Allah ban yadda da shi da kowa ba sai wanda nake tare da su ma'ana gangar jikina da dukkan ransar jikina to anan ne Allah zai rufe bakinsa a hana harshen sai ya furta wani abu sai a ba su bangarorin jiki dama to lokacin da ido yayi mummunar sheda a kansa cewa kaga gaskiya da ni ba kai aiki da ita ba ka je kai kallon sako ka kalli kaza ka kalli kaza shi ma kunnuwa sai mummunar sheda a kansa ka ji gaskiya da mu ba ka dauke ta ba ka je ka ji sako ka ji albasha ka ji kaza duk sai sun gama ba da sheda sai ya ce tir da ku Allah wadanku saboda ku ba nake fafutuka saboda duk inda za a kai ni tare za mu je ni da ku me yasa ainihin za ku bayar da ni ku wasale ni to shine Allah ya faɗa anan wa qalu li juludihim sai su faɗa wa fatun jikinsu su ce lima shahidtum alaina me yasa kuke mummuna sheda akan mu in muka dubi mantukin aya Allah yake cewa da kunnuwa da idanuwa da fatu za su sheda har ma dan adam ya hantare su to shin sheda ce za su furta kaman yanda kuke jin magana ta ko muke jin saututtuka wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai saboda abinda aya ta karasa da shi an taqana Allahu alladhi ata kulli shay wasu kadan daga cikin malaman tafsiri sai suka ce abinda ake nufi da sheda fatar jikin mutum da kunnuwan mutum da idanuwan mutum duk Allah zai ba su wani yanayi da zai nuna an yi sabo da su a duniya su kunnuwa da aka je aka ji gaskiya aka ke yin aiki da gaskiya aka sauraro batsa aka sauraro sabo aka sauraro kaza to Allah zai musu wani yanayi wanda duk wanda yake filin alkiyama da ya ga wannan kunnan ya san cewa kunne ne na kangararren bawa ya ji gaskiya ya ki aiki da ita ya je ya sauraro abinda Allah ya hana a saurara da an ga idan mutum an san idan fajiri ne idan ya ga gaskiya ya ki aiki da ita ya je ya gano abinda Allah ya haramta sannan su ma bangaren fatun jikin wannan shine abinda wayansu daga cikin malaman tafsiri suka ambata suka nuna cewa domin akwai wayansu alamomi da shari'a ta nuna gobe alkiyama da an ga mai wannan alamar to an sai mai laifi kaza ne misali Allah yake cewa Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas alladhina ya'kuluna riba wanda ya zama suna cin riba a duniya to ranan tashin alkiyama la yaqumuna ba za su iya tashi su yi tafiya a miƙe ba illa kama ya kumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas sai kaman yanda ka san mutumin da aljani yake buge shi yana farfadiya da an ga wanda yake tashi mangar 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 ya tashi ya fadi to kawai an san mace yayi ribani a duniya sannan manzo alaihi salatu wassalam yace mutumin da yake da mata biyu zuwa sama sai yake karkata zuwa ga waɗansu yana ware wasu ma'ana baya adalci zai tashi ranar tashi alkiyama bangaren jikinsa ya shagide da kaga mutum yana tafiya a kan tare a shagide to mai mata sama da ɗaya ne da yake rashin adalci haƙƙin da aka ce a daidaita matansa bai daidaita su akwai yar bora akwai yar mowa saboda haka suna ji suna gani ya ki ba su haƙoƙinsu ya ware wasu to kaga anan tsagin jikin ba magana yayi ba kawai yanayi ne ya nuna ga laifinsa kuma manzo alaihi salam a wani hadisi yace duk wani mutum mai yaudari duk wani mutum maha'inci zai tashi tashin alkiyama a ranar alkiyama da tuta a duburarsa gwargwadon yaudarar ka da ha'incin ka da zamba cikin amincin ka gwargwadon adadin tutocinka kun baka isa ka sa hannu ka tsinke wannan tutar ba zandame miya a bayanka yadda ka san jela buri ana ganin ka zandame miya tuta kai yaudara a wuri kaza ka ci amana wuri kaza kudin bayin Allah kaza ka danne haƙoƙi kaza ka danne kai ribu da suke kaza duk ka tashi zangai 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 ana kallon karan tashin alkiyama kuma ba za ka iya tsige su ba to kaga anan ba wai furuci bane alama ce da kaga mutum da irin wannan to kawai ka san aikin sa a duniya wasu malamai suka ce wannan shine ma'ana to amma magana mafi malamai mafi yawan malamai suka ce furuci ne Allah zai ba su ita alkiyama ba irin duniya bace ba bal ita kanta duniyar ai Allah ya ba waɗansu abubuwa furucin da wasu ba su ji ba manzo alaihi salatu wassalam akwai jama'at da suka yi furuci ya ji wanda wani ma bai ji ba a wani hadisi manzo alaihi salam ya dauki wata tsakuwa ta tasbihi ya sa ta a kusa da kunnan Abubakar Umar duk suka ji a wani hadisi manzo Allah yake cewa na san wani dutse wanda in na wuce yana yi mun sallama kaga ba kowa zai ji wannan sallamar ba sannan Allah yana cewa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahun tasbihahum duk wani abu da ka sani yana tasbihi game da gode ma Allah subhanahu wataala sai dai ba mu iya ganewa a wani hadisi manzo alaihi salatu wassalam yake cewa wani mutum ya zo a lokaci kenan kafin zuwan manzo alaihi salam ko ka ce lokacin banu isra'il sai ya zamo yana wahalar da saniyarsa da wani aiki mai wahala to da wahala ta yi mata yawa sai ta ce kaga bawan Allah mu fa Allah bai halice mu dan ai wannan aikin da mu ba to sai wani daga cikin sahabbai ya ce ya ma'aikin Allah saniya take magana manzon Allah ya ce kwarai na yi imani da wannan kuma Abubakar da Umar ma sun yi imani mai riwaya yake cewa wa ma huma thamma kuma lokacin Abubakar da Umar ma ba sa nan manzo alaihi salami ya ari bakin su ya sha masa zuma tunda ya tabbatar da cewa ba za su musa ba kaga anan shahid cewa ga saniya ta yi magana tana cewa mai ita ba dan wannan aikin Allah ya halice mu ba kaga kenan idan har a duniya Allah zai ba waɗansu dabbobi dama su yi furuci ya ji yadda wasu daga cikin bayinsa min babi aula ranar tashin alkiyama ina fata mun gane kalu sai su waɗannan fatun su ce an faqana Allahu Allah shi ne ya ba mu furuci shi ya ba mu dama mu yi furuci allazi an faqa kulli shay wanda ya ba da daman furuci ga komai da komai wasu malamai suna ganin wannan kullu din kullu ce juz'iyya domin in mun duba a rayuwar duniya abinda yake yin furuci zaka ce kawai dan adam ne a cikin abinda ka sani dabbobi duk da cewa suna da wani yaren da wala Allah sun sani tsakaninsu amma dai mu ba za mu iya cewa mun san akuya da teku kaka za ta ce ba ko kaza da tai kuka kaza ta ce ko ainihin zakara ko jaki ko ragumi da ya kuka kaza ya ce ba za mu iya gane wannan ba to wasu malamai sai suka ce am taqa kullu shay ma'ana alladhi arada intaqahu shine ya ba da furici ga abin da ya ga dama ya ba shi furici kun ga shi sanya ake ce madabbobi albahaim ma'ana bukunduman dabbobi saboda ba su iya furta muradin su a san me suke nufi saboda haka dai da fata da sauran gabbai za su ba da uzuri ga mai su su ce Allah da ya ba da furici ga komai shine ya ba mu furici wa huwa khalaqakum awwala marra kuma shine ya halice ku tun farkon al'amari ma'ana yadda babu ku Allah ya samar da ku ya halice ku da ikon sa har ya ba ku daman furici to kada ku yi mamaki dan mu ma ya ba mu dama mu yi furici in dai har shi ya halitta ya ba ta daman furici a duniya kuma kun gamsu kuna daga ciki to me mamakin ku dan mu yanzu ya ba mu dama mu yi furici a lahira ba abin mamaki bane ba sai ya ce wa ilaihi turja'un kuma Allah subhanahu wata'ala zuwa gare shi ake mayar da ku ko kun shirya ko ba ku shirya ba anan sai mai tafsiri ya ce ba'da an zakara ta'ala inada adim wa samud bayan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci kangara da taurin kai na adawa da samudawa wata kabburahum bayan ya ambaci girman kansu an kabuli kalimati la ilaha illallah daga kin karban kalmar shahada su shigo musulunci fa uhliku bis sa'iqati war rih kuma ya zama an halaka su da tsawa da iska wa kana inadu kuffari hadhihi al-umma kuma girman kan kafuran wannan al'umma ya kasance mithla inadihim kwatankwacin taurin kai na wa'ancan kafurai fisihiqaqil azabi a wajen cancantan azaba laula anna allah rafa an hadhihi al-ummati hadhihi al-anwa in ba dan Allah ya dauke mu wannan al'umma irin wa'annan dangogi ba min al'azabi na daga azabobi fi dunya a rayuwar duniya kama sabata kaman yanda ya tabbata fi qaulihi ta'ala a cikin fadin Allah subhanahu wata'ala inda yace wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim Allah bai kasance zai musu azaba ta gamawa da su gabaki daya ba alhali kana cikin su wa qad ja'a fil hadithis sahih kuma ya zo a cikin ingantaccen hadisi annallaha cewa Allah subhanahu wataala rafa'a an hadhihi al-ummati al-anwa al-madhkurata min al-adhab Allah ya daukake mu wannan al'umma ya yaye musu wa'annan dangogi da aka ambata na azabobi sai ce lakin hadha fi dunya sai dai wannan daukakewar wannan kuranyewar a duniya ne walidhalika saboda haka ne ma yubayinu lahum Allah yake bayyana musu bima ya'ti da abinda zai zo a halal kiyama halayen tashin alkiyama faqala yace wadhkur ka ambata yawma wuninda yuhsharu ake tara mai tafsiri yace biliya il madhmuma ace yuhsharu ma afati shin ace yuhsha sai yace wa nasbi aada to wannan tuntuben alkalami ne masu tafsiri abinda ya kamata a ce waraf'i ba wa nasbi ba tunda kun ga wa yawma yuhsharu a'da'u yuhsharu fi'lun lima lam yusamma fa'iluhu a'da'u kuma na'ibul fa'il inda mun dauki qira'an nafi'u ne da yaqub in muka ce nahshuru a'da'a to da sai a ce wa nasbi to amma nan tunda muna maganan qira'atul raf'i ne to sai dai ya zamo wa rafi'i a'da maimakon wa nasbi tun tabi galgalabi ne saboda haka yauma yuhsharu a'da'ullah wani da za a tara makiya Allah ila nari zuwa wuta fahum yuzaun alhali ana ta wato kankange su shine yusabuna ana kora su ana tare na gaba ba zai yi sauri sama da saura ba sannan a koro na baya shi kun ba zai dakire ba hatta idza ma ja'uha mai tafsiri yace ma za'ida har lokacin da suka zo ma wutar shahida alaihim sam'uhum sai jin su sune kunnuwan su sai musu shaida wa absaruhum da idanuwan su wa juluduhum da fatun su bima kanu ya'malun da abinda suka kasance suna aikatawa wa qalu sai su fada li juludihim ga fatun su su ce lima shahidtum alaina me yasa kuka yi mana mummuna shaida qalu sai fatun da sauran bangarorin jiki su ce an taqana Allahu alladhi antaka kull shay Allah da ya ba komai daman furuci shine ya ba mu daman furuci ai arada nutqahu masu tafsiri su gyara nan ai ne ba an ba nan sai aka ce wai an saboda haka wannan ya unne ba nunun ba ai arada nutqahu wato abinda Allah ya nufin furucin sa wa huwa khalaqakum awwala marra kuma Allah shine ya halicce ku tun farkon al'amari wa ilayhi turja'un kuma zuwa gare shi ake mayar da ku kila a wata fada aka ce huwa min kalamil juludi nan da aka ce wa huwa khalaqakum kun ga in kun kalla in kun fahimci aya da suka ce lima shahidtum alaina sai fatu suka ce an taqana Allahu alladhi antaka kull shay to kun ga nan ittifaqin malamai shine maganan da fata za ta yi to amma nan da aka ce wa huwa khalaqakum awwala marra shin wannan cikon maganan fatun ne ko kuma Allah subhanahu wataala ne ya karasa maganar shine abin da mai tafsiri yake fara nan yace kila huwa min kalamil julud a wata fada aka ce wannan huwa khalaqakum magana ce ta su fatun wa kila aka ce min kalamil lahi ta'ala wato cikon zancen Allah ne subhanahu wataala kallabi qablahu kaman wanda ya gabace shi ina fata an gane to sai kallan afu kallabi ba'dahu kai kaman abin da yake bayan sa ma'ana wa ma kuntum tastatiruna kaga wannan zancen Allah ne to shine allazi ba'dahu to sai yace wa mawqi'uhu qaribun mimma qablahu me ake nufi da mawqi'uhu ma'ana mafaduhu shine khalaqakum wannan da yace wa huwa khalaqakum to abinda wannan kalmar take fa'idantarwa yayi kama da mimma qablahu abinda ke kafin shi shine shahida alaihim sam'uhum wato jin su zai yi masa shaida bi anna alqadira wannan ba bi annahu bane ba a gyara bi anna alqadira sai a makala alif da lam a cikin alqadir bi anna alqadira cewa duk wanda yake da iko ala'i sha'ikum a bisa kago halitta ku ibtida'an tun farko shine Allah wa i'adatukum ba'dal mauti wa i'adatukum ba'dal mauti kun mai iko a bisa mayar da ku bayan mutuwa ahya'a a halice ku ahya'an rayayyu qadirun ala imtaqi juludikum to mai iko ne a bisa ba fatun jikinku daman furici wa adaikum da kuma ainifin gabbanku sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum an yashhada alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين
الله سبحانه وتعالى يتقبل بياني يتي وما كنتم تستترون بقدموا كنا قويابا a lokacin laifi an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum dan jin tsoran kada kunnuwanku ko gannanku su yi muku mummunar shaida wala juludukum ko kuma fatun jikinku walakin zanantum sai dai kun zaci cewa annallaha la ya'lamu katiran mimma ta'malun cewa Allah bai san da yawa daga cikin abin da kuke aikatawa ba sai ce wa zalikum wantananku wancan mummunan zatan zannukumul ladhi zanantum shine zatanku mummuna da kuka zata bi rabbikum dangane da ubangijinku ardakum wannan zatan ya halaka ku fa asbahatum minal khasirin kuka waye gari a cikin tababbu Allah ce fa in yasbiru idan ma suka yi hakuri fannaru mathwan lahum wuta dai ita ce matabbatar su wa in yasatibu da kuma za su kawo hanzari famahum minal mu'tabin ba sa daga cikin wanda za a karbi hanzarin su a'adana Allahu ajarana Allah subhanahu wata'ala bayan ya faɗi yanayin su a lahira da yanayin azabar da za su fuskanta to sai ya kawo misalin munanan halayensu a rayuwar duniya kamar yadda muka sha faɗa mafi yawa cikin Qur'ani in Allah ya kawo azabar lahira da akubar da zai yi kangararrun bayi to yakan biyo abin da dalilan da suka sa aka yi wannan Allah sai ya kita wa ma kuntum tastatiruna a rayuwarku ta duniya ba ku kasance ba tastatiruna wannan tastatiruna malamai sun yi mata fassara guda uku ko dai wa ma kuntum tastatiruna mushtaqun min al-istitar ba ku kasance kuna buya ba a lokacin laifi ma'ana in za ku yi laifin ku gaba gadi kuke yi ba ku shayin komai mutum zai je yi kayansu ba kunya ballanta na tsoron Allah wasu suka ce a'a wa ma kuntum tastatiruna ma'ana ba ku kasance kuna jin tsoro ba kuna kaffa kaffa kuna sauna ba ku kasance kuna wannan ba wasu suka ce a'a wa ma kuntum tastatiruna ay tadhunnuna ba ku kasance kuna zato ba tare da cewa ita wannan fassarar ta ƙarshe tadhunnuna al-imamu shaukani a cikin fatawul qadir yana ganin cewa wannan wajahin bai kamata a kawo shi ba wanda suka fi dacewa dai su ne wajahin biyu wajahi biyu na farko da muka ambata cewa wa ma kuntum tastatirun ba ku kasance kuna buya ba ba ku kasance kuna sakayawa ba an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum ba ku kasance kuna wato ainihin buya ba dan jin tsoron kada kunnuwanku ko idanuwanku ko fatunku su yi muku mummunar shaida a rayuwarku a duniya ba kwa mafarki ba wanda yake aune cewa wai hannunsa da yake tare da shi ko idansa ko kunnensa ko wani bangare na jikinsa wai zai masa wata mummunar shaida bai ji bai wannan tunanin na taɓa faɗa muku daga cikin hikimar wasu daga cikin magabata wani mutumin da yake yawaita sabon Allah ya zo samu wani babban malami ya ce malam sabon Allah na ya yi yawa ka bani shawarar abinda in nayi zan yi nisa da sabon Allah ya ce ai ko zan faɗa maka abu ne mai sauƙi shawarwarin su ne kamar haka na farko ka san dai hannu ni'ima ce da Allah ya maka kafa ni'ima ce ido ni'ima ce kunne duk ya zana masa abubuwan da Allah ya masa yace to kakka kuskura kai sabon Allah tare da ni'imar da ya maka duk wannan halitta da Allah ya maka a matsayin ni'ima in za ka yi sabo ka kwabe ta ka ajiye gefe dai kenan kuma sai ka je wurin da Allah ba shi ya halitta wurin ba domin bai kamata ka je inda Allah ya halicci abu kuma ka je kai abinda mai wurin ba ya so sai ka tsallaka ka je wurin da ka gamsu Allah ba shi halicci wurin ba abu na uku ai za ka ji kunya Allah ga kana masa sabo to ka je inda za ka boye inda ka gamsu Allah ba ya ganin ka to in ka je sai ka ci karanka ba babbaka inda ka cika wannan sharuɗan uku to ai malam ba zai yi ba to ta inda ba zai yi ba to shikenan kaga dole sai dai kamar wannan sabon domin na farko ya kamata ka ji kunyar Allah ya maka ni'ima kuma ka tsanantu da ni'imar Allah ka saba ma Allah sannan kuma ka je wuri da Allah ya yi dan abin shi kuma ka je ka saba masa a wajen kuma ba za ka ji kunya ba Allah ya ganka kana saba masa ya ganka inda baya so ya ganka to saboda haka kenan shi ya sanya anan sai aka zano waɗannan gabbai cewa ku a rayuwar duniya a matsayin ku na masu manyan laifuka ba kwa aune ba kwa wani koyo ba kwa sakayawa wai dan tunanin cewa abin nan wata gaba daga cikin gabbai ko ido ko kunne ko fata jiki za su yi muku mummunan shaida ba kwa wannan tunanin walakin zanantum sai dai abinda kuka zata annallaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun Allah baya sanin da yawa da yawa daga cikin abinda kuke aikatawa kun ga wannan gabar wallahi har yanzu daga cikin musulmin mu na yanzu ko wasu musulmiya akwai wanda suke ganin akwai abubuwan da ba lalle bane Allah ya gane sun yi kaza wallahi akwai masu wannan tunanin akwai wanda zai yi wani dan burun-burun yayi wata yar cuta yayi wata yar kumbiya-kumbiya sai ya dauka a ransa yadda mutane ba su gane wato Allah ma bai gane ba wallahi akwai masu irin wannan tunanin akwai mai ganin da zai je ya kunzumu a cikin kasashen arna ko yankin arna inda ake saban Allah kace kace to zai bata a rugube ba za a iya gano shi akwai wanda zai ga cewa dan dan wannan saban dan dan kaza din nan har ma a ce wai Allah ya san an yi kaza akwai mai irin wannan tunanin to wannan tunanin wallahi wani reshe ne daga cikin reshe na kafirci domin duk lokacin da mutum yake zaton gajiyawar kudirar Allah to wannan abin da ya fitar da shi daga musulunci ku duba mutumin da yayi sabo yayi sabo sai ki ce ma ƴaƴansa har in na mutu na tabbatar in Allah ya iya kama ni to zai mun azabar da ba zai yi wa kowa irin ta ba kaga shi a zatansa akwai yar dabarar da za a yi a kubuce ma Allah kalma ce ta ridda to amma kuma yadda manzon Allah alaihi salam ya faɗa kasancewar ya faɗi wannan da jahilci Allah sai ya bashi udiri to saboda haka Allah subhanahu wataala kudirarsa shamila ce ga baki daya ku duba yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kana Allahu liyujizahu min shay'in fis samawati wala fil ard sai ya ce innahu kana aliman qadira Allah subhanahu wataala bai kasance wani abu zai iya gajiyar da shi ba ko ya tsere masa a cikin sammai ko kasai me yasa wani abu zai iya gajiyar da Allah ba me yasa wani abu zai iya koyewa Allah ba domin shine mai cikakken ilimi kuma shine mai cikakken kudura na taba ba ku misali akan irin wannan yanzu da wani zai zo ya aje babur dinsa kofa gida ko wani abun hawa ka aje babur dinka kofa gida sai ka samu an ture shi ya fadi sai ka ji karar faduwar sai ka fita a guje kana ta neman waye ture ma babur ka zagaya ka zagaya ka zagaya ka kasa ganewa dole sai ka hakura yanzu wannan wanda ya maka wannan bannar ya gaji yadda kai ko bai gaji yadda kai ba ya gaji yadda kai me yasa saboda baka gano ina yake ba duk dabaraka saboda ilimin ka bai da yawa ya shiga wani lungu ya buya to shikenan sai ka ji an ture babur dinka ya fadi sai ka fito a gujjen nan kaga wanda ya ture ma babur ko wani abu kana fitowa sai kaga wani jami'in tsaro da bindiga da kulki kana fitowa ya zare ma ido sai ka ta Allah bai barka da fitowa yanzu me yasa baka dauki mataki a kansa ba ya fi karfin ka karshe sai ai biyu yadda babur din ya kwanta kai ma a kwantar da kai to yanzu abin da yasa ka kyale shi saboda ya fi karfin ka to shi ku Allah ko dai ba za ta kasance a wajensa ba babu inda za ka shiga ka buyan wa Allah sannan babu wanda zai iya jada Allah subhanahu wataala to ashe kaga mutum har ya dinga ji a ransa wai Allah bai san wasu abubuwa daga cikin abin da yake aikatawa ba wannan shu'batun min shu'batil kufr wani reshe ne daga cikin reshen kafirci domin daga cikin wato rukunnan imani akwai al'imanu billahi, imani da Allah kuma ya kunshi imani da dukkan bangarori na Allah da ya waje maka imani da su, samuwar Allah, rububiyyarsa, uluhiyyarsa, dukkan abin da ya waje ba, to dole ne. Al'imanu bil ghaibi kuma shi ma dukkan abin da baka iya gani. To saboda haka shi yasa Allah ya faɗa a nan, yace kuna zaton annallaha la ya'lamu kaseeran, ku duba ma ba wai kalilan ba, wato abinda suke gani abinda zai iya kasancewa karara shine abinda Allah zai iya sani. Ya zo a hadisin Muslim wanda Ibn Mas'ud ya rawaito sababin saukar wannan aya, wasu mutum uku suna zaune a Makka ko ma a Ka'aba, ko dai wato ainihin Qurayshawa mutum biyu da dan Banu Thaqif daya, ko Banu Thaqif mutum biyu da Quraysh daya, sai dayan sai ya bude baki yace yanzu nan Allah zai iya sanin maganganun da muke fada? Sai dayan yace in mun yi da karfi zai iya sani, in mun yi kasa kasa ba zai iya sani ba. Sai mai dan hankali hankalin cikin su yace in dai har zai ji in mun daga, to in mun yi kasa ma zai iya sani. To wannan aya sai Allah subhanahu wataala ya saukar da ita akan wannan tunanin nasu wanda yake ainihin mara kyau. A cikin suratul mulk Allah ya ce wa asirru qaulakum aw jahru bi innahu alimun bi dhati sudur. Mushrikan Quraysh ne suka ga za su je su yi meeting akan manzo alaihi salam, akan munanan manufofin su akan sa alaihi salam, to gobe ko jibi sai su ji manzo Allah yana fada. To in sun zo mitin wata ran sai suka ce to ku yi kasa kasa da maganganunku kada ubangijin Muhammadu ya ji, da ya ji fada masa zai yi. Allah sai ce wa asirru qaulakum aw jahru bi innahu alimun bi dhati sudur, ko ku sirranta maganganunku ku yi kasa kasa ko ku bayyane, Allah subhanahu wataala san abin da yake cikin zuciya, abin da ma baka furta ba, domin duhu a wajen Allah haske ne, sirri a wajen Allah bayyana ne, kai ne kake da bayyana ko ni muke da boye, mu muke da duhu da haske a wajen Allah, duk gaba ke dai komai daidai ne a wajen sa, ma'ana babu inda Allah baya gani, babu abin da Allah baya ji. To saboda haka sai Allah subhanahu wataala yake cewa kuna zaton annallaha la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun, sai yace wa dhalikum dhannukum, to wancananku shine zatanku, allazi dhanantum bi rabbikum, wanda kuka zatan ma ubangijinku, wannan mummunan zatan kuma ardakum shine wanda ya halaka ku. Wannan gabar tana nuna mana lallai mu kyautata zato tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala. Ya inganta a hadithul qudusi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ana inda dhanni abdi bi, ni ina nan a inda bawa na ya zace ni. Shi yasa ake so kullun kyautata zato ga mahaliccinka, ko da za ka yi abin da ba daidai ba, to ka zaci jin kan Allah, ka zaci afuwar Allah. Manzo alaihi salam ya samu wani bashi da lafiya, sai yace wace irin addu'a kake? Sai ce ya maikin Allah, abinda nake roko ina cewa Allah, azabar da kai nufin za ka yi mun a lahira ka yi mun ita a duniya. Manzo Allah ya ce kakka sake fada, ba za ka iya ba. Roki Allah afuwarsa a duniya da lahira, roki Allah afuwarsa duniya da lahira, babu abin da ya gagari Allah. Wai wani kawai yana ganin shi a dan hora shi anan in ya so canya kai labari, to wai ce ma in an hora ka anan a can za ka yi labari. Kawai ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, domin shine mai duniya shine mai lahira. To Allah yake ta wannan shine mummunan zatanku, wanda kuka zatan ma Allah, kada ka kuskura ka dunga zatan ma Allah, ai ni da na mutu ai sai duka, a'a kaga kuskura kai makanka wannan kyautata zato ga Allah subhanahu wataala. Kuma daga cikin sunadarin kyauta zato shine ka kyautata aiki, wanda daga cikin magabata yana cewa duk wanda ya kyautata ma Allah zato shi yake kyautata aiki, wanda bai kyautata zato ga Allah ba shike muna na aiki Allah ki ta fa asbahatu sai kuka wayi gari min al khasirina a cikin tababbu sai Allah ya ce fa in yasbiru fannaru mathwan lahum in ma sun yi hakuri to wuta dai ita ce makomarsu ita ce matabbatarsu wa in yasatibu kuma idan sun nemi wani bada hanzari fama hum min al mu'tabin to ba su zamo daga cikin wanda ake karban hanzarin su ba wannan aya malamai sun yi mata fassara guda biyu wasu sun ce ana maganan duniya wasu sun ce ana maganan lahira mafi yawa sun ce abinda ake magana lahira daidai yake da fadin Allah subhanahu wataala suke cewa sawa'un alaina ajazina am sabarna malana min mahis yan wuta za su yi hargo wa su yi iface iface su yi kuka su yi kuka su ji shiru ba a kula su ba sai su ce sawa'un alaina daddaya ne a wajenmu ajazina shin mun yi raki mun yi kururuwa am sabarna ko mun daure mun yi shiru malana min mahis ba ma da wata makarkata ko wata mabauda ko wata maboya za su fari wannan wasu suka ce ana nufin a duniya to idan a duniya ne me ya takririn ayan ma'ana fa in yasbiru idan suka yi sako ko afwan suka yi hakuri akan sabon Allah domin akwai wanda zai yi hakuri akan sabon Allah ko ba dadi ko ba kudi ko ba ayayin abin zai yi saboda al'adar garin su ce saboda ya saba saboda ana yayin abu kamar yadda Allah ya tafa ma asbarahum ala nar me ya kai hakurin su akan wuta ma'ana mutumin da zai ta yin sabo kamar yayi hakuri ne da zama a cikin wuta to wasu malami abin da suka ce kenan fa in yasbiru in suka yi hakuri akan sabo suka yi tayi babu tuba to fannaru mathwan lahum su tabbatar da cewa wuta ita ce makomarsu wa in yasta'tibu in kuma za su ci gaba da yin sabo suna bada hanzari ga sabo ga bada hanzari ma'ana ba sa tuba duk sabon da suka yi sai su bada hanzari to in haka halin su yake fama hum min al mu'tabin to ba sa daga cikin wanda Allah zai karbi hanzarin su domin bada hanzari shine tuba a janye daga laifi a daina yan uwa an nuna min lokaci za mu takaita a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din wannan tambayar ta sa tana da tsawo to kafin karanta tambaya a shekaran jiya kenan muka faɗi cewa wani bawan Allah ya aiko yana neman addu'ar ƴan uwa saboda wasu ƴan ta'adda suna yi masa barazana cewa ko ya aje musu kuɗi miliyan kaza ko su shiga bayansa to rabbul izzati ya karɓi addu'a da bayin Allah suka yi yanzu waɗannan mutane duk an kame suna hannu to shine yace da Allah ya yi masa godiya ga ƴan uwa da suka yi masa addu'a Allah ya fitar da shi daga wannan muna godiya ga Allah kuma Allah ya tsare mu gabaki ɗaya wannan yake ta tambaya ta anan ita ce naji an ce duk wanda yayi qiyamul layli da aya 10 to ba za a rubuta shi daga cikin gafalallu ba wanda kuma yayi da aya 100 to za a rubuta shi daga cikin qanituna wanda kuma yayi da aya 1000 za a rubuta shi a cikin muqantarina to malam ni ina son shiga sahun nan na uku kuma yanzu ina da karancin hadda shin zan iya amfani da alqur'ani a wajen qiyamul layli shi qiyamul layli sallolin nafila na dare ko baka haddace alqur'ani ba idan kana so kai doguwar tsayuwa zaka iya rike qur'ani kana kalla zaka iya bude qur'ani ka rike kana kalla kana yi akwai zakwan bararren bawon nana Aisha Allah ya kara mata yadda shi zakwan shine limamin mata a wajen tahajjudi to ya kasance bai haddace Qur'ani ba sai yake rike mushaf yana yi masa kuma na Aisha Allah ya kara mata yadda ta karara shi akan haka to saboda haka ya halatta ka rike Qur'ani kai kiyamul layli kuma ina baka shawara da Allah kai kokarin ci gaba da haddar tunda kai ma kana so ka zama cikin al-muqantarin ka san al-muqantarin sune masu zunzurutun manzutu ma'ana masu miliyoyi bilioners to kaga zaka so ainihin ka zama cikin su insha Allah yace tambaya ta malam wata kawata ce wadda mahaifinta ya rasu sai ta koma zama gidan kanin babanta bayan wani lokaci sai wani saurayi wanda mahaifinsa aboki ne ga mutumin da yake rubanta wato kanin babanta kanin baban nata ita kuma ba ta son shi an yi kokari a daidaita su amma abin ya gagara daga ƙarshe sai kawun nata yace dole sai ta aure dan gidan abokin nasa ko tana so ko ba ta so ta sanar da yan gidan nasu nima kuma ta sha fada min idan har aka aura mata shi to gaskiya ƙarshen rayuwar ta yazo bakin ciki ne zai kashe ta ba a fi sati guda da yin auren ba ta gamu da ciwon zuciya ta mutu madan zan iya saka kawunta a jerin sababi na rasa rayuwarta madan dan Allah a nasihantar da iyayenmu akan yanke irin wannan hukunci akan yayansu to na farko ke ba alƙali bace ko kin yi tunanin cewa shine sababi kin ga ba hukunci zaki dauka a kansa ba dan ba zaki iya kulle shi ba ba zaki iya tintarar sa ba kuma da zaki kai shi kotu ma yanzu kin ga sai an neme ki shaida kuma ba zaki iya ba da shaida ba domin na farko ita waccan da ta fada miki ta riga ta rasu kuma ba rubutacciyar takarda ta bari cewa ga dalili ba magana sai kuka yake da ita abinda kawai za mu yi addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta mata Allah ya yafe laifukanta shi kuma abinda yayi yayi abinda ba daidai ba wajibi ne ya nemi gafara Allah subhanahu wataala wato wannan gabar an sha maimaitata ba wai tun a wannan lokacin ba tun a lokacin manzo alaihi salatu wassalam akwai yarinya budurwa ba wai wani mariki ba uba ne mahaifi ya aurar da ita a inda ba ta so ta zo wajen manzo alaihi salam ta ce ya ma'aikin Allah shin wai mu ya'ya mata ba ma da ƴanci ne mu zabi wanda muke so a aure sai dai aurar da mu inda aka ga dama manzo alaihi salam ya tambaye ta me ya faru ta ce mahaifinta ne ya aurar da ita a inda ba nan take so ba manzo alaihi salam ya ce in ta ga dama sai a janye auren sai ta ce a'a ita yanzu tunda an riga an yi ta yi wa mahaifinta da'a amma dai ta zo ne dan a sanar da cewa su ma ƴaƴa mata suna da ƴanci Hausawa suna cewa za ka iya tilasta doki ka kai shi a bakin rafi amma ba za ka iya tilasta masa ya sha wannan ruwan ba ko ita ba ta yi abinda za ta halaka kanta ba ai za ka ji da yawa sun halakar da mazan wata kaji an ce ta sa wa miji shinkafa bera wata madara fiya-fiya wata ma yana bace ta burma masa makami ta kashe shi wata ta je ainihin ta fada rijiya wata ta kashe kanta irin wannan ba zai iya lissafuwa ba kuma wallahi jahilcin addini na iyaye shi yasa suke wannan duk mutumin da ya san addini da rayuwa na farko idan shi wannan mutum da kake so ka aura wa yarka ko kanwarka ka gamsu da nagartarsa sai ka zaunar da ita wanda abin da yasa nake so na aura miki wani addinin musulunci ya bukaci mutumin da ya cika sharuɗa biyu a bashi aure dabi'a da addini to wannan mutum kin ji irin dabi'unsa mutum ne na kirki mutum ne mai hakuri mutum ne mai gaskiya mutum ne mai kaza sannan mutum ne mai addini sai ka fayyace mata kyawun halayensa ka nuna mata ba dan ba ma son ki ba ba so muke mu cutar da ke ba mu mun fi son ki da alheri sama da yadda kike so wa kanki wala Allah ya tabbata fahimci wannan mutum ba wala Allah bata gane manufarka ba shi yasa take amma idan ka gamsar da ita sai ta saurare ka amma bakin cikin da muka wayi gare wasu iyayen tsakanin su da ƴaƴan su yanda ka san bera da kyanwa ba sa shan inuwa daya kwata kwata ƴaƴan sa ba sa fahimtar juna ba sa fuskantar juna sai hantara sai tsawa sai fada wannan ba addinin musulunci bane kun ba dabi'ar musulunci bane malamai sun ce ba laifi bane idan yarinya ta kawo mutumin banza aka kiyarda ta sake kawo wani mutumin banza aka kiyarda aka kawo mata mutumin kirki aka gamsar da ita tace ba ta yadda ba malamai akwai wanda suke cewa a tilasta mata a aurar da ita anan saboda an fayyace mata komai an nuna mata nagartar kuma ita abinda take so halakar da kanta ne saboda fajiri take so ta aura ba mutumin kirki ba akwai malaman da suka ambaci wannan amma haka kawai ba a yi mata bayani ba kawai sai ta dauka fin karfi ne danniya ce kawai so ake a cutar da ita wannan al'amarin ba shi da kyau mafi yawan cutuwar da ƴaƴa mata sukan yi ko cutar da maza ta irin wannan bangaren ne a tilasta mata aurar da ita inda bata gamsu ba kuma sai ka samu wala Allah shi mariƙin ko uban maslahar sai kalla kila mutumin nan yana dan sakan masa kila yana dan bashi wani lokacin ma hangen dala kawai zato ne zaton in na bashi zai bani baka san kuma maruwaci bane ko kuma a'a zaton da kake masa na kuɗi rigunan arowa yake dan akwai ƴan bula wallahi wani ya ari babur ya ari wayar hannu ya auri ta ya ari takalma ya ari hula haka zai ta yi tsawon lokacin da zai je neman aure a dunga zaton cewa mai kuɗi ne a dunga zaton cewa yana da shi iyaye ba su yi bincike ba ba su wani ainihin tantancewa ba kawai za a auren masa ya zo ya cutar da yarinyar kuma ƙarshe ko dai ta halaka kanta ko kuma ta halaka shi saboda haka wannan dai ba daidai ba ne ina fatan iyaye su kalli wannan abubuwa su ji tsoron Allah su sani cewa ‘ya’ya amana ce Allah ya ba su in ma ba su suka haifa ba min babi aula wanda yake rukun wata to ya san cewa amana ce a hannunsa Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu la takunu Allah war rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku masu imani kada ku ha'inci Allah da manzo kada ku ha'inci amanoninku alhali kuma kuna sani muna fata Allah subhanahu wataala ya mana kyawun karshe Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantar sa